الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 15 ga watan sha'ban shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 6 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suka iya gabata na'am akwai maganar mai wai dan uwa yake cewa kamar yanda ya gabata a darasin mu mun yi bayani game da umarni da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba Adam alaihi salam a ranar kiyama cewa daga cikin zuri'arsa ya fito da kasan da za a tura su wuta mun yi bayani haka hadisi ne kuma ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai kuskuren fahimta ba daga cikin dajjal ba daga cikin ya ajuju ma ajuju wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ma sahabbansa yake cewa a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai fada ga annabi Adam ubangiji ta'ala ya ce masa ya Adam akhrij min zurriyyatika ba'athan ila an-nar daga cikin zuri'arka ubangiji ta'ala ya ce ya kai Adam ka fito da waɗanda za a aika su zuwa wuta ba'athan bi ma'ana al-mab'us ila an-nar an gane ku annabi Adam alaihi salam a lokacin nan sai ya tambayi ubangijinsa ya ce ya ubangiji na wa ma ba'athun nar mine ne kaso na wuta wanda zan fitar da shi daga cikin zuri'ata ubangiji ta'ala sai ya ce masa daga cikin dukkan mutum 1000 ka fito min da 999 gaba ɗaya yan wuta ne dai tak ne zai shiga aljanna a lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankalinsu ya tashi al'amari ya girmama a kansu cewa a cikin dukkan mutum 1000 ne dan aljanna suka ce ya rasulallahi to wane ne ɗayan daga cikinmu a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwantar da hankalinku ya ce wannan 999 za a fito da su ne daga cikin ya'juj wa ma'juj manzon Allah ya ce ku ba ku zamanto ba face gwalgwadan farin gashi ne daya daya a gadan bayan bakin sa ko kuma wato bakin gashi ne daya daya a gadan bayan farin sa dan Allah sai yake cewa ina kauna ina fata wato ku zamanto kashi ɗaya daga cikin kudin ƴan aljanna misali in 200 za su shiga aljanna ku zamanto 25 sahabbai suka yi kabbara don godiya ga Ubangiji dan Allah yace inni la arju an takunu sulusa ahli aljanna yace ina fata ina kaunar ku zamanto kashi ɗaya daga cikin ukun ƴan aljanna misali in 200 za su shiga aljanna kenan ku zamanto 33,333 sai manzon Allah yace inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna yace kai bar ma ni ina fatan ku zamanto rabin ɗan aljanna in 200 za su shiga aljanna to 50 daga cikin ku za a same su wannan fata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ba zai tabar da shi ba Allah zai cika masa abin da yayi buri yayi kauna dan haka mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi kowace al'umma sun fi mabiyan kowane annabi yawa a ranar kiyama wanda za su shiga aljanna daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana maganar waɗanda za a jefa su wuta in an jefa su wuta dindindin za su ci gaba da zama wuta a wuta har abadan abada 999 an gane ku za a fitar a cikin kowane dindindin amma wannan baya nuna cewa waɗanda suka saba ma Allah suka keta dokokinsa da waɗanda suka zalunci bayansa cewa ba za a shigar da su wuta ba wannan kowa in dai bai hadu da rangwame na Ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda Allah ya samu duk wanda ya samu Ubangijinsa da laifin da ya cancanta a kai shi wuta to za a kai shi wuta a azabtar da shi sai dai idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya yafe masa an gane ku to shine manzon Allah ya nuna cewa daga cikin Ya'juj wa Ma'juj saboda ai mun yi bayani kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ba mu labarin cewa idan suka kullo randa wannan katanga ta rubuje kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala yayi alƙawarin haka gab da alƙiyama wannan katanga da sulkar ne ne za ta rubuje su shigo doron ƙasa kamar yadda yake cewa fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan ko kuma ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan a lokacin da suka shigo suka fannata duniya suka yi barna duk wani ruwan teku suka shanye suka lalata komai a lokacin nan za su ringa ma kansu kirari sai su ce ku zo mu yaki waɗanda suke cikin sama domin mun yi rinjaye akan duk waɗanda suke doron ƙasa manzon Allah yace za su ringa halba kibiyoyi sama Ubangiji ta'ala da kudurarsa sai ya dawo musu da kibiyar da jini sai su ringa cewa mun rinjayi waɗanda suke doron ƙasa kuma mun gama da waɗanda suke cikin sama suna ma kansu kirari a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya aiko wata tsutsa irin tsutsar da take fita daga cikin hancin dabbobi manzon Allah yace za ta kama wuyansu a wata riwaya za ta kama kiyarsu gaba ɗayansu za su mutu mutuwa irin ta rai daya daya take yanke gaba ɗayansu tamkar an tsinke wuta a lokacin nan manzon Allah yace babu inda zaka dora daidai da dani daya a ban kasa sai ka samu gawar Ya'juj wa Ma'juj an gane ku gawar su da kifansu inda za ka yi dani ne babu saboda yawansu manzo Allah ya ce a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai aiko wasu tsuntsaye masu katon wuya dogon wuya irin na raƙumi raƙumin da ake kiran shi al-bukut ko kuma ka kira shi at-turkuman raƙumi mai tozo biyu waɗannan tsuntsaye da izinin Allah za su tsince gawawwakin su kai su jefa su iya inda Allah ya so a lokacin nan Allah ya yi ruwa ruwan da zai wanke ƙasa gaba ɗayanta sannan albarkarta ta dawo a shahidi ne kamar yadda muka yi bayani Ya'juj wa Ma'juj daga cikin ƴaƴan Adam ne domin suna daga cikin ƴaƴan Yafus ɗan annabi Nuhu alaihi salam to ayin haka ce dan adam kuma a ce mutum inda aka ce dan adam ai an gane maganar mutum na'am
wani abu ne
to wannan tambaya amsa ya gabata a kanta wani yake wata tambaya mun mai mutata ta ba su dai ba su bi ba sai dai zuwa wani lokaci na'am ba bambanci tsakanin namiji da mace a wajen tada ikama maganar cewa mace in bata tada ikama ba laifi ba ta yi wannan babu wani dalili akan haka kamar yadda malaman malikiya suke cewa wai mace in bata tada ikama ba laifi akan ta ba komai duk abinda aka shar'anta aka sunnanta ma maza to an sunnanta ma mata duk abinda aka shar'anta ga maza an shar'anta ma mata sai abinda dalili ya bambanta dan haka babu wani dalili da ya bambanta tsakanin namiji da mace a wajen tada ikama kamar yadda su suke bambantawa cewa in mace bata tada ikama ba babu laifi akan ta in mace ta gita da ikama akwai laifi akan ta ta saba ma sunnatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai sallah ingantacciya ce domin ita ikama farkon sallah shine takbiratul ihram kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa miftahu hadduhur wa tahrimu hattakbir wa tahlilu hattaslim ita sallah mabudinta shine tsarki haramar sallah wato shine kabbara sannan makullin sallah fita daga sallah shine yin sallama don haka in mutum yayin sallah ba tare da ya tada ikama ba sallah ce ingantacciya sai dai ya tuzartar da sunna domin tada ikama wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bambanci tsakanin namiji da mace wai shi tambayar dan uwa kasancewar wato in ana tada ikama kasancewar da wasu ba sa tashi sai an zo didi kar kamatis salatu wannan bayani ya gabata tun a cikin darasin mu na sunan Tirmidhi lokacin da muka zo kan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gidansa ya shigo masallaci sai ga jama'a a tsaye manzon Allah sai yake cewa da salata qumu hatta tarawni kharajtu manzon Allah yace daga yau kar ku koma tashi ku tsaitsaya sai kun ga na fito wannan yana nuna in liman baya cikin masallaci ba a ganshi ba baya halatta in an tada ikama ma musu tashi su tsaitsaya ko da an tada ikama zama za ku sai idan liman kun hango shi ya zo zai shiga masallaci ko ya shigo masallaci sannan ku tashi ku tsaya to a karkashin wannan hadisi malamai suka ce to ina ga lokacin da limami yake cikin masallaci aka tada ikama a wani lokaci ne kenan ma mu za su tashi su tsaya wasu malamai suka ce sai an gama ikama tsaf sannan ma mu za su tashi su tsaya wasu malamai suka ce daidai hayya ala sala hayya ala falah anan ma mu za su tashi su tsaya wasu malamai suka ce a farkon tada ikama ma mu za su tashi su tsaya wasu malamai suka ce a daidai qad qamatis salatu anan ne za su tashi su tsaya wannan kuma shi yayi kusa da lafazi dan haka hadisi ne ingantacce kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna ahkamul adhani wal ikama a cikin nan ya zo da hadisin da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda idan liman na masallaci ana tada ikama Anas baya tashi ya tsaya sai an zo didi kada kamatis salatu haka kuma al-Imamu Ahmad al-Majiran sa al-Imamu Abu Dawud ya masa tambaya yace idan liman na masallaci aka tada ikama a wani lokaci ne ma mu za su tashi su tsaya yace idan an zo didi kada kamatis sala a darasi da ya gabata da taimako illa kasancewar al'amarin akwai yalwa wanda ya tashi a farkon tada ikama ba laifi be wanda sai da aka gama ikama ya tashi ya tsaya ba laifi be an gane ko illa kasancewar domin akwai dalili daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik baya tashi ya tsaya idan ana tada ikama limami yana cikin masallaci sai an zo kar kamata sala dan haka dai yake kokarin koyi da magabatan gurai kuma kamar yanda aka ma Imam Ahmad tambaya haka ya bada amsa amma kar ka ga laifin wanda ya tashi a farkon ta da ikama ko wanda sai a ƙarshen gama ikama. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, wato mun karanta wani fasali da malam yayi, wanda malam yake bayani cewa hakika a cikin abin da muka ambata na imani da Allah, wato yin imani da duk abin da Allah ya bada labari a cikin alkur'aninsa da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da abin da wato magabatan wannan al'umma suka yi ijma'i a kansa kenan, magabatan kwarai, shine yake cewa ya zama wajibi mutum ya yi imanin cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa. Aliyun ala khalqihi, Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka akan halittunsa. Wannan dole ne na daga cikin imani da Allah, yin imani da cewa Allah ya ɗaukaka akan al'arshi. Dan ka ce ka yi imani da Allah, baka yi imani da ɗaukakar shi akan al'arshi, imaninka da Allah bai tabbata ba. Saboda shi ya bada labari a cikin Al-Qur'ani, wato aya kusan bakwai, Ubangiji ta'ala ya bada labarin cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa, wanda duk bayani ya gabata a kan su. Farko cikin suratul A'raf, mahalli na biyu cikin suratul Yunus a farkonta, mahalli na uku cikin suratul Ra'd, na hudu cikin suratul Taha, na biyar cikin suratul Furqan, na shida cikin suratul Sajida, na bakwai a cikin suratul Hadid. A dukkan waɗannan ayoyi Ubangiji ta'ala na tabbatar ma kansa cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa. Shi ne malam sai ya ce wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kanu. Bayan cewa Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa kuma yana tare da bayinsa duk inda suka kasance, ya alamu ma'ahum aminun, Ubangiji ta'ala na sanar da duk abin da suke aikatawa. Dan kar ka fahimci cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa bai san abin da yake wakana a duran ƙasa tsakankanin bayinsa, tare da cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa amma yana tare da bayinsa. Yana tare da su da me? Shine malamai suka ce wannan maƙiyya ce, amma ma'ana Allah yana tare da su da saninsa da ƙudurarshi, da wanda ya fito fili da wanda ya ɓoye, gaba ɗaya kowa Allah ya san me yake shukawa, kuma kowa Allah yana da ƙudura a kansa. Duk inda kake Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya damƙar ka, ba za ka tsire masa ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake hakaito mana fatar aljannu, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Kamar kuma yadda yake faɗa a can cikin, wato a can cikin suratul Fatir, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi. Wani abu a cikin sammai ko a cikin ƙasai bai zamanto ba da zai gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam sai ya zo mana da ayar da ta haɗa mana tsakanin wannan, shi ne ya ce huwal ladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ya'lamu ma yajiju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ubangiji ta'ala ke cewa shi ne Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikin kwanuka guda shida, farko Lahadi ƙarshe Juma'a, tun mastawa alal arshi, sannan sai ya tabbata akan al'arshinsa, ko ka ce ya tabbata akan al'arshinsa, ko ka ce ya ɗaukaka akan al'arshinsa, wanda duk bayani ya gabata. Kalima ta al-istiwa tana da ma'ana hudu. Ma'ana ta farko shine as-suhud, ma'ana ta biyu al-ulu, ma'ana ta uku shine al-istikrar, ma'ana ta hudu shine al-irtifa. In ma ka ce ya ɗaukaka akan al'arshinsa, an gane ku, wanda waɗannan kalmomi guda uku dukkan su mutaradifat ne a wajen ma'ana da as-suhud da al-ulu da al-irtifa. Sannan kuma al-istikrar shine tabbata. In ma ka ce mastawa alal arsh, sannan ya ɗaukaka akan al'arshinsa, ko kuma ka ce sannan ya tabbata akan al'arshinsa. Sai ya ce ya alamu ma ya liju fil ardi, tare da cewa ya daukaka akan al'arshin sa yana da sanin duk abin da ke shiga cikin ƙasa. Duk abin da yake shiga cikin ƙasa Ubangiji Ta'ala yana sanar da shi. Adadin ruwan da yake sauka daga sama ya shiga cikin ƙasa Allah ya san gwargwadon shi. Kwayar itace da ciyawa da komai da wanda ake shukawa Ubangiji Ta'ala ya san adadin kwayar da take shiga cikin ƙasa. Wa ma yakhruju minha, kuma da duk abin da yake fita daga cikin ƙasa na tsirrai da sauransu Ubangiji Ta'ala na sanar da su. Sai ya ce wa ma yanzilu minas sama'i, yana da sanin duk abin da ke sauka daga sama na ruwan sama da mala'iku da sauransu. Sannan sai ya ce wa ma ya'ruju fiha, da duk abin da yake hawa zuwa sama na mala'iku, kamar yadda ya ce ta'rujul mala'ikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ubangiji Ta'ala duka yana sanar da su. Sai ya ce wa huwa ma'akum, Ubangijinku na tare da ku. Yana tare da ku da zatinsa? A'a. Yana tare da ku da iliminsa da kudirar shi, ma'ana yana sanar da ku kuma yana da iko akan ku. Babu wanda ya isa ya tsere ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kuma ba wanda ya isa ya boye masa. Yaro karamin zaka shi yana faɗa wanda fitira ce, in ka boye mun ka boye ma Allah, haka zaka shi yaro ya faɗa. In ka boye mun ai ba ka boye ma Allah ba. To duk abin da kake Allah yana sanar da shi. Don haka kenan in ka koma nan kusa a cikin muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, da ya ce wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi, sai ya ce wa huwa fi kulli makani bi ilmihi, ya ce wa annahu, lalle shi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bi zatihi, da zatinsa fawqa arshil majid, yana saman al'arshin shi wadda take mai girma. Sai ya ce wa huwa, shi Ubangiji Ta'ala fi kulli makani, a kowane wuri bi ilmihi, akwai sanin shi. Kaga anan da ya ce ya ɗaukaka akan al'arshinsa, sai ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Amma in an zo fassara maka irin wannan jumla, kalla ne ka samu malamin da zai tsaya ya maka bayani mai gamsarwa akan aqidar ahlus sunna, sai dai a maka wani shabuɗe ka kasa fahimtar ni yake ne sai a wuce. Kuma in ka ɗauki duk waɗanda suka yi sharhi risala da yake galibi a sha'ira ne, idan suka zo daidai wannan gaba, kawai iya abinda suke wasu tawila cikinsu suke, wanda hankalinka ma ba zai iya ganewa me ake nufi ba. Shi kuwa abu ne a bayyane cewa wa annahu, shi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bi zatihi, da zatin shi, sai ya ce fawqa arshil majid, yana kan al'arshin shi mai girma. Sai ya ce wa huwa, shi Ubangiji Ta'ala fi kulli makanin, a kowane wuri bi ilmihi, akwai sanin shi. Shine ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Ubangijinku na tare da ku, ma'ana yana sanar da ku kuma yana da iko akan ku aina ma kuntum, duk inda kuka kasance. Sai ya ce wallahu bima ta'maluna basir, Ubangiji Ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa, ko kace mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa. Babu wani abu daga cikin al'amuranku da ke boyuwa gare shi, kamar yadda ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, kamar yadda ya faɗa a cikin suratu Ibrahim, wa ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama. To shine malam ya ce gaba da yi mana bayani, kamar yadda dai duk bayanin ya gabata, wato akan waɗannan wannan fasali. Illa kasancewar malam sai ya ƙara fito mana abin da fi a fili, shine malam sai yake sanya mana misali, sai yake cewa balil kamaru ayatu min ayati llahi min asghari makhluqati, yace ga wata aya ne fa daga cikin ayoyin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda manzon Allah yace inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayati. Shine malam yace bani da kamaru, yace sanidi wata ayatu min ayati llahi, aya ce daga cikin ayoyin Allah, ma'ana alama ce daga cikin alamomin da suke nuna kadaitar Allah da kudurarsa da cancantar a kadaita shi a cikin ibada. Yace min asghari makhluqati, wata yana daga cikin mafi kankantar halittun Allah, wata ba a sanya shi a cikin layin manyan halittu daga cikin halittun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai ya ce wa huwa mawdu'un fis sama, ga wata Allah ya aza shi a cikin samaniya, wa huwa ma'al musafir, yana tare da mai bulaguro wa gairul musafir yana tare da wanda baya bulaguro aina ma kana duk inda ya kasance wata ne daya daya kwallo ne daya daya yana tare da mai bulaguro yana tare da wanda baya bulaguro shine muka yi misali daga nan wanda yayi yamma ya kama hanyar maradu wata yana tare da shi wanda yayi gabas ya kama hanyar difo wata yana tare da shi wanda yayi arewa ya kama hanyar agadas wata yana tare da shi wanda yayi kudu ya kama hanyar Najeriya wata yana tare da shi duk inda kai gaya kullun wata ne daya daya kuma kai da kake zauna anan da magaran kuma wata yana tare da kai to ina ga ubangijin da ya halicci kowa da kowa komai ubangijin da ya halicci kowa da komai gaya watan a cikin sararin samaniya yake amma yana tare da matafi yana tare da wanda yake zauna wannan misali ne a hankalce wanda zai iya nuna mana girman ubangiji subhanahu wataala da kasancewar babu cin karo da juna da yace ya daukaka akan al'arshi kuma yana tare da bayinsa kenan ya daukaka da zatin shi akan al'arshi amma yana tare da bayinsa kenan da ilimin sa da kudurar shi shine malamin yazo da bayani a ƙarshe yazo da ayoyi waɗanda suke tabbatar da sama karka fahimci cewa in an ce Allah ya daukaka akan al'arshi kai tsammanin cewa al'arshi ita ce za ta dauki girman ubangiji subhanahu wataala ko kuma ita sama a ce ta kewaye da girman zatin ubangiji subhanahu wataala karka fahimci haka malam yace fahimtar haka yace zato ne wanda yake da ƙarya saboda sama ta yi kadan ta dauki girman ubangiji subhanahu wataala shine malam yake cewa